بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بيان حكا يوم ومساء البركة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدى سايكة هدوى دوكو أديد وانا دوكة تي أتكين شرم منا شرعة ذات مسلمي وانا كيزوى موكو دا جوانا انتشاتا سنة تي بي سنة لأجدون كوا وانا شدي أنس آرى شدي مسمى dan ya zama wani dandamali na tattauna matsaloli da abubuwan da suka shafi al'umma musulmi da rayuwar su da addini da makoma, da nufin samar da wani yanayi da za a kallin mafita da kuma a tattaunawa da bada shawarwari da karantarwa da yada alkhairi. Don wa masu albarka, idan da ku iya tunawa, muna tattaunawa tun kamar makonni guda biyu da suka gabata akan ababen da ke faruwa a cikin rayuwarmu. Rayuwarmu da ta wayi gari a cikin wannan ƙasa ta mu ta Najeriya da sauran ƙasashe makwabta, wanda take ɗauke da jarabawa, wanda kamar da wani yake faɗa ranar cewa fiye da shekara 40 ba ga irin wannan jarabawa a rayuwa ba, wanda tije ne wanda ya yi shekaru yake wannan magana. Kuma haka ne kullum sake shiga aiki lunguna daban-daban, kamar da yake cewa har musibu hatta turaddiku ba abu ha ba, har musibun wata ta maida wata kamar ba musiba ba, to ana ta ƙara dilmiyawa cikin yanayi. Allah, muna godiya, muna neman gafara, muna neman sauki a gurinka ya Allah. Wannan yanayi ne muka ga dacewar bari wannan zaure ya bada tashi gudumowa wajen samo da al'umma mafita. Alhamdulillah, malamin namu da ke mana fashin baki, malam Bashir Muhammad, Allah ya saka mashi alkhairi, ya riga ya iso algatu malam barka da iso. Malam, muna godiya kwarai da wannan kokari da ake yi, duk da yanayi da ake ciki, da tsadan wato man fetur ya kai ya kawo. Ga shi hanyar zuwa da garin mutane sa take kewayawa da motoci sa haka
ba a rasan musu
da Allah ya dan adam haka
fara
ake karfawa ne
yadda aka
yawa dai ba yawa a dai a jinne gidajen mura da ake layi ne sai dai a jira da 1500 din ka 1500 dan tarfa mu
gaskiya ne
haka dai kowa yana cikin dai rizab Allah dai ya samu da
ci amin.
To a wancan darasin Allah ga tun malam an dauko magana akan ababen da su zama mafita a jumlace. Kafin mu zo mu kalli kuma mas'uliyar kowane nau'i na al'umma, mas'uliyar shugabanni, mas'uliyar masana, mas'uliyar malamai, mas'uliyar masu faɗa aji, mas'uliyar 'yan kasuwa, da kuma mas'uliyar shi kanshi talaka, wanda kama a ce shi ne dandamali gaba ɗaya da kowa ke hawa ya taka. To a cikin sharɗan tuba da malaifa da mana magana su ne muke so a sake wato bibiyarsu, musamman ana magana a kan najin ko na biyar ne wanda ya shafi rabuwa da abokai na banza da kuma yawa da kuma maida wato almabali ababen da suka zama haƙoƙin junanmu a ƙarƙashinmu na mutunci da dukiya na abin da ya shafi ajiya ko irin wanda za a ce kamar haƙƙin wasu, kamar haƙƙin masu rauni, marayu, ma'aikata da ke ƙarƙashin mutum, abokan hulɗar kasuwanci da sauransu. Wannan dai shi ne albatu malam fagen naku.
To, akarma kalla. A'udhu billahi as-sami'il 'alim minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Bismillahir rahmanir rahim. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وما سلموا لسورة رمو لما إنا منا سلم إرن كمسلمتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. منا وقوان ألا مدعك تنسكية لودا منا جاوبو رنشي لسري مدعا دعائكة أبن بغادي بيبا الله سبحانه وتعالى كامنا مفتاة الخير أغمد حال دمتيتكي.
أمين.
ويبدا والي يا بياني muna tattauna akan sharaɗin tuba a matsayin tuba shine hanya ta farko na fitar mu. Duk al'ummar da ke riko da tuba ta tuban mu Allah subhanahu wataala, wanda tuban nan wajibi ne. Imam al-Qayyim yana faɗa, yana cewa at-taubatu wajibatu sannan haka jibu fawran. Tuba wajibi ne kuma da gaggawa ake son a tuba. Amma wannan tuban na da sharuɗa kamar yadda muka lissafto su a darasin da ya gabata. To muna kan na ƙarshe, rajul mazalim, wanda wannan yana cin abin da ke wahalar da zaluncin junanmu ya yi yawa. duk da dama wannan dabi'a ce ta dan adam mutanabi yana cewa zulmu min shiyin nufusi fa in tajid za'ifatin fa li'illati la yazul
Allah
shi duk dan adam da nake ganin sa Allah halice shi a matsayin azzali
mu kana zulmu dole
mu kana zulmu dole to shine ya dauka yin kule shi a baiti
mutanabi
yawa
sarakunan da
barai barai to shine sai yake cewa in ka samu mutumin da bai zalunci to akwai dalilin da ya hana shi zalunci ko dai addini ya hana shi an masa tarbiyya ko kuma a'a bai samu damar yi ba shi ne za Laraba suke cewa al-qadir baqi duk wanda ya sami iko zai zalunci al-qadir baqi shi ko Hausa suka faɗi nasu suka mai da shi da Hausa da Larabci suka ce kullu kabirin zalimu amma wanda malam da bidin ya ce kullu kabirun zalimu shi duk da ba zalimi ba da kaga suna nufin duk wanda ya sami iko wannan mas'alar taraddul mazalim babba ce gaskiya a wannan halin da muke ciki duk mutumin da ya san ya cuci wani ko ya ci haƙƙinsa ko ya ci mutuncinsa ko alhaqqul adabi ko alhaqqul maddi haƙƙi na abin da ya shafi mutuncin mutum shine alhaqqul adabi ko alhaqqul maddi abu ne wanda gashi ana ganin sa kuɗin sa filin shi ya ci wani abin sa ya rike marayu an mutu an bar su babansu ya bar su da wadata wani ya zo ya hau kan wannan dukiyar ne baba kire ya kwanciyar magirbi akan wannan dukiyar kawai shi kenan su kuma su ci dantale su ci gaba da rayuwa wannan ya yawaita a cikin al'umma
da masu zuwa su samu filin mutane su takardu
shi kana ji
kana da shi
kenan ana ban labari aka ce wani fili makwabcina ne da yake ban labari ya ce filinsa a nan a garinmu na Zaria yake ban labari yake cewa a wata unguwa cikin unguwannin mu na Zaria wallahi filin sa ne amma sai da akai takardu shida kuma kowa na da CFO duka shida
a mahalli guda
mahalli ɗaya an fito ana rigima wannan ya ce filin shi wannan ya ce an ce kowa fito da shida sai ga CFO original kowa ya fito da original shaidar da gwamnati ke badawa gwamna ke sa
hannu
an fito da ita da ta kowa na da nashi shi ya fito da tasa wani ya fito
shin da uku
har zuwa shida kowa na da shi ni karshe ma ban sake bibiya ba ban san
yadda wani ga
aka ba aka
ta wannan shari'a sai ya lajira
ban san yadda suka karu kuma ka ji wani abin takeici billahi dai wannan aiki
kaida
duk wannan sharrin mutum daya shi ya siyarwa da wancan ya siyarwa da wancan ya siyarwa da wancan kuma dukkanin su ya je ya san yadda yayi abin shi ya baka mamaki aljini wannan menene shi ya tafi kuma sa hannu gashi sa hannun gwamna sa hannun gwamna gashi mutum shida da fili da
amma dai asalin ga dalilin ba Kano ne ko Algarza
haka Allah ya tsora to zai ji abin shi da ita da jin Allah ya jire mu to wannan halin namu dole mu tuba akan samu domin mu cika sharuɗin da Allah subhanahu wataala zai ta fito mu kuma Allah ya bada ka'ida man lam yatub fa ulaika humuz zalimun duk wanda yake tuba to azzalimi ne shi sai da ka tuba wajibi ne mu tuba wa Allah ita ce tuba shine hanyar farko da zamu bi domin Allah subhanahu wataala ya kalle mu da idan rahama ya yafi mana ya fitar da mu daga cikin wannan halin da muke ciki hali na biyu ko mafita ta biyu ita ce kowanne ne ya tsaya wa kansa karatu a ƙarƙashin dai wannan ya kalli ne haƙƙin da ke kansa da ci irin gudunmuwa zai bada shugabanni akwai nauyi mai yawa a kansu annabi sallallahu alaihi wasallam kamar da Imam an-Nasa'i ya rawaito da waninsa an zo wajensa aka ce ya rasulullahi sa'ir ya ma'aikin Allah ka sanya ka'ida farashi price control kai controlling din price duk wani abu a manna mishi lambar kuɗinsa wanda ba a yi da kowa ya sai ba wanda sun ne ce a inna musa'iran Allah Allah shi yake sa farashi ni ba zan mutu in je wajen Allah subhanahu wa ta'ala ga haƙƙin wani akan kuma
Allah
to malamanmu da suka zo sharhin wannan kamar malamin ibn Taymiya ba a littafinsa ɗaya ba yace wannan ana magana ne idan ya kasance tashin farashin goren zabi na tashin farashin kayayyakin masarufi idan ya zo ba a gano dalilinsa ba a matsayin kawai jarabawa ce daga Allah duk sabubban da ake ruku da su na tattala arziki an bi to amma sai kuma Allah ya sa farashi ya tashi ya sama to anan ba za a gwamnati ba za ta yi tadakkuli ba amma idan ya zama an fahimci cewa ‘yan kasuwa ne suka yi sakaci ko kuma suka yi manuba yawwa suka yi babatire akan hakkokin kasuwanci, ka kirga mutanen daga baki dai a ƙasa suke gudanar da wani abu arziki na gudana a tsakanin su suka gan su kirgagun mutane. Wani Bature orientalist kuma masanin tattalin arziki Schacht ya faɗa, ina jin ɗan ƙasar Germany ne yawwa, ko yake faɗi a wani rubutunsa, wasu daga cikin malamanmu na zamani sun fa faɗa a cikin littafansu, ya ce za a yi lokacin da ma damar ɗin wannan tattalin arzikin ake gudanarwa a duniya, ko akwai yiwuwar cewa dukiya ta koma ta dunkule ta koma wajen tsirarin mutane gaggagu a matakin duniya da matakin nahiyoyi da ake da su da kuma matakin ƙasashe.
Okay,
ba su kewa 20 akan makalla. Yanzu ko mu Najeriya da za a ce a yi bincike da yawa, da wuya in an kai 20 waɗanda su suke mulmula, kware za a kirga su da 'yan yatsu tattalin arzikin ƙasa. To a nan gwamnati za ta nuna ƙarfin ta, in ji Shehu Islamu Taimiya, kuma ta yi tasiri, ta yi controlling ɗin price. Saboda sakacin 'yan kasuwa ne da babakiran da suka yi a tattalin arziki.
Zala musu
yawa sai a yi. Wannan matakin farko kenan na fitar da al'umma daga bala'i. Gwamnati ta tasiri. Shehu Islamu Taimiya a cikin Al-Hizbatu fil Islam ya ce to hanyoyin da gwamnati za ta bi ce wannan, ko dai ta nuna ƙarfi, don akwai yiwuwar ta nuna ƙarfin, ko kuma ta zauna da 'yan kasuwa, ta bujiro musu da wannan matsala cewa ga halin da ake ciki su ne ya fitar su. In ba su da mafita suka amanna musu cewa ƙa'ida ita ce duk abu kaza musamman ababen da suka zama na lalurar rayuwar mutane. Ka duba wani fetur mana ya zama rayuwar mutane sosai, gas na girki, gas na motoci, kalanzir, waɗannan hukumomi duka makamashin, a zo zuwa da abinci, a zo zuwa da harkar lafiya, duk waɗannan suna buƙatar gwamnati ta sa musu makaranta, don ta zama tana da tacewa a ciki, kuma ta zama tana da ƙa'idoji a kansu. Ta tsala mutane su yi abin da suka ga dama, su sa abin da suka ga dama, su yi abin da suka ga dama a game da wannan. Wannan shi na farko, controlling ɗin price na abubuwan rayuwar mutane, wannan suka zama necessary, necessity ne su a cikin rayuwar mutane, don ta sa ƙa'ida cewa abu kaza ba ta yi ya wuce kaza ba, ba tare da ta zalunci 'yan kasuwa ba. Hanya ta biyu ita ce a irin wannan halin da ake ciki, gwamnati ta fito da abincin da ta taskance in tana da shi. Wannan abu ne na gaggawa. Muna da mu a jihar Kaduna mun san da an taɓa yin wani soja gwamna da ya taɓa yin wani shago ya sa masa kada pellets. An sha wahala, ana wahala a wannan lokacin sai ya buɗe wannan, duk da dai ƙwara ɗaya ne. In mutum ya taho daga Zari, ya taho daga Kafancen, ya taho daga Sanga, ya taho daga ina ne, wannan dai shagon yana nan a kawo a wannan lokacin, sunan shi kada pellets. Gwamnati idan ana saida abu naira dubu ne, ita a wannan shagon nata ko shagunan ta sai ta yi wa mutane sassauci, sai ta ƙasai da shi 700 ko ta ƙasai da shi 600,
amma ku za a sha layi
ƙwarai. Wanda yake ai za ka ga irin wannan in suka yawaita, wa yake fatan a ce ya je yana bin layi? Ni dai akan makalla ko banki ba na son je ina bin layi, a ce ina bin layin banki, kuɗi na ne a babu banki, a ce ina bin layi. To da yawan mutane za ka ga sun fi ƙarfi, za su fi ƙarfin wannan idan ya yawaita. Gwamnati ta yawaita irin wannan, ƙasashen Laraba idan mutum ya zai ga irin waɗannan, suna da wajajen da suke ba da ash, abincinsu wanda shi suka fi rayuwa da shi, wannan faskekiyar abin nan gurasan nan wanda suke cinta da wata niyyar wace. To in mutum ya zai ga akwai na gwamnati da ake yi da farashi mai sauki, aka za ga mutum ya tafi da ledoji, ya cika ledar dama, ya cika leda a hagunsa, akwai ka'idar da ake badawa, mutum ba zai wuce ba a yi ne, ya ishe shi ya nisa. To wannan yana da tasiri matuƙa, kuma ba sabon abu ba ne, mu a mahanga ta musulunci tarihi ya tabbata. Lokacin da aka yi amul maja'a, sayyidina Umar radiyallahu anhu malaminmu na tarihi sun ruwaito mana ya yi irin wannan tsarin. An samar da wasu shaguna da wasu wurare da gwamnati take sai da abinci nata, ba kyauta aka ce gwamnati ta bada ba, a'a, ta farashi ta yi wannan. Idan nata suka yawaita, kowa ya ji a jikinsa cikin 'yan kasuwa waɗanda suke yan jari ko ja, ko kuma a basu da shi, ko su saita su san yadda za su yi. Wannan yana da tasiri matuƙa, kuma ina ji masana tattalin arziki na karanta da yawa sun kira gwamnati ta irin wannan tsarin a cikin halin da muke ciki a yau muna da buƙatar wannan tsarin abu na uku gwamnati tana buƙatar ta kalli irin albashi da take ba wa mutane lissafi ake aka makalla wani yake ba da labari masana tattalin arziki ne yace yanzu kusan kowane dan Najeriya noma ɗaya da yake ci ta abinci ta kai naira 70
noma ɗaya
naira 70
la haula wala quwwata illa billah
noma ɗaya kaga kenan yayi lissafi ne akan kila idan mutum ya ci noma 10 ya koshi sai ya ci abincin 700 zama ɗaya abincin 700 wannan fa zai ci garau kenan babu ba abin da zai gina mata jikinsa ba a cikin kamar
da mushi bayan sai
wuri kai shi kenan to halin da ake ciki a kalli irin albashin da ake ba wa ma'aikata
yanzu ma'aikaci wata kila akwai ma'aikacin da hanyar yana su naira 50,000
to na gwamnati in ka da private sector
a yau dinnan masara ta wuce naira 50,000
so ka gani in ka dawo masu zaman kansu abin da ya shafi wanda suka fi ba da ƙarin albashi mafi ƙanƙan kaskanci su ne makarantu kuma su suka fi yawa mu kamar zaria ina yawan buga misali a zaria da zaria inda muke rayuwa a zaria babu harkar da aka fi yinta da yawa fiye da makarantu albashin da ake bada wallahi tallahi ana ba mutum ya gama aiki a wata a ɗauko kasar 10,000 a bashi ka bashi kashin shi yana da iyali kwarai yanzu da yawa daga cikin makarantu halin da ake ciki da yawa zuwa suke suna aji aiki mutum zai taho ya shiga mota kullum a rana zai shiga da can yana hawan mota ko abin hawa na 100 yanzu an ninka shi wani ya kai 400 fa malam abin da da ake hawa watannin baya naira 100 yanzu ya kai 400
subhanallah
in kai lissafi zaka ga man da mutum yake sha da watannin baya din nan in zai sha man 10,000 wani full tank yake masa a motar 10,000 wani 10,000 to kaga ninkin ya kai to gwamnati ta kalli abin da take ba wa mutane tabbas sannan abu na gaba abin da yake kan gwamnati shine ta sake tunani ta kira masana su mata tunanin kan yadda za a yi a fitar da harkokin da mutane za su zauna za su da kawunansu nauyin da ke kanta a rage mata tabbas ta fito da bakinta ta yi ikirari cewa ba za ta iya ɗaukar nauyin kowa ba idan ma ba mai iya ɗaukar nauyin in ba Allah
sai Allah
shi yake iya ɗaukar kowa shine ya basaka rizqa kuma ma min dabbatin illa Allahu rizqa Allah shi ya sanya ba ya kowa da wada da abin da shi yake ciyar da kowa to gwamnati ta yi wannan kaga wannan mutum lantarkin akira makalla inda gwamnati za ta je ta ce ta ɗibar wa kanta lokaci kaza su take sai ta gyara me yasa ba a ɗauke wuta a Saudiya me yasa ba a ɗauke wuta a Kuwait me yasa ba a ɗauke wuta a ƙasa kaza me yasa South Africa ba su ɗauke wuta ba a ɗauke musu wuta ƙasashe ga su nan da yawa waɗanda ba sun manta da tarihin ɗauke wuta kai nan Masar sun yi kama da mu ba a ɗauke musu wuta to me ina suke samun wutarsu sun fi mu arziki ne sun fi mu masana ne sun fi mu ƙwararru ne gwamnati ta tsaya ta kalli wannan ta ce to yanzu abin da ke bar ta saita wutar lantarki wallahi malam aka saita wutar lantarki mutanen da za su rayu da kansu na je Masar wasu shekarun baya na ga yadda suke rayuwa da yawa mutanen Masar ba su damu gwamnati ta ba su aiki ba da kayi tafiya a birnin Alkahira ko birnin Iskandariya ba za ka yi tafiya mai nisa ba za ka tarar da kamfanin nan na auduga ne da sarrafa ta su suke wa kansu yaji da wuya ka ga forin yaji a Masar duk yadin da suke ɗinkawa a jikinsu su sa nasu irin kayan da ake zuwa mana da su a ce yan kanti blouses su suke kayan su ga shagon da ake ɗinkawa nan kana kallo
wato kananan masana'antu
za ka tarar da mutum na tafi wani shago a Masar a yi min stamp rubber stamp na larabci wallahi da na tafi shago ne haka mutum ɗin ke iya zama a cikinsa saboda ƙanƙantarsa amma mutumin yake ban labari ya ce min yaran shiryar yara na aiki kowannen su zai tashi zai sallame shi kuma kowa da aikinsa suna makalkale da wannan ɗan rumfa ko kace container da yake ciki shi kaɗai ke da ɗaukar shiga kamar kabari ba akan makalla mutum ya shi kaɗai ke ciki amma yaran da suke ƙarƙashinsa guda biyar yanzu waɗannan ya sauke ma gwamnati kodi duk aikin da yake da wutar lantarki yake yanka roba wutun da zai yi da abin da zai yi da duk komai da zai yi da wutar lantarki yake wutar lantarkin nan aka ce an samar da ita za ta magance matsalolin tattalin arziki kashi 60 a cikin 100 ko fiye da
sana'o'i da ake
buƙata da su mata a cikin gida dawowa mace tana neman taso a gidajen mu mun ga iyayen mu sukan yi kankara da lokacin ana samun wutar lantarki layi ake a gidan mu na siyan kankara irin wanda ake yin ta ne kala kala wanda ake sawa zangafar wata yalo ruwan kwai wata shudi wata kalra mutum yayi yaro yayi ce shine shudi yake so wanda ce ne ruwan ko ne ce za a tsara mutari da shi wutar lantarki su kunin zaki lokacin duk ba irin waɗannan su zobo din su ai duk ba su amma kunin zaki ana shi da su kaga mutane na zuwa ana aikowa ana siya sai su ga mace a cikin gida har da gidanta
haka ne barke da sana'ar
mijinta yana zuwa ya buga buga shi ya samu abin da za a yi wasu abubuwan da yawa baya bukata siya bada ita kawai za ta masa ta taimaka masa a cigaba da rufa wa juna asiri to ba hal ba lokacin da muke bukatar irin wannan fiye da wannan waɗannan mas'uliyya ne na gwamnati suna da yawa kuma na sani gwamnatocin mu waɗanda suke kusa da su suna ba su shawarwari malaman mu manya waɗanda suke iya shiga wajen su suna ba su shawarwari don Allah dai muke roƙa Allah ya ba su basira ya bude kwakwalansu ya fahimtar da su su fahimci abin da ya kamata su wannan abu da ake cewa idan mutum ya shiga da kan mutum sai a cire masa a sa masa kan jaki sai ya gama wani gwamna yake wannan bayani ya Allah ka sa waɗannan kawunan jaki duk su mutu amin ya zama kawunan mutane ne masu hankali da basira su ne za su ci gaba da shugabantar mu a wannan ƙasa ta mu
to wannan dangane da shugabanni ke
Allah
to kamar mawadata a cikin mutane
to
za su rasa
to mawadata mas'uliyar da ke kansu tana da yawa mas'uliyar su ta farko ita ce su dawo su kalli ni al'umma ke bukata na saman musu da tattalin arziki akan makalla mutum ne za ka same shi a layi ɗaya a titi sai yana da gidan mai biya yanzu gidan man nan rannan wani ma'aikacin gidan mai yake min bayani manaja ne yace yanzu duk koran ma'aikata suke gidajen mai ba su da aiki za su nuna wani gidan man wallahi motar da za ta shiga ta sha bata wuce uku an sauke man miliyan kaza wanda a rana ana yin ciniki idan lokacin da ake normal abin da ake cewa normal lokaci normal situation ana cikin mataki wanda yake na daidai to suna saida mai na miliyan uku a rana amma yanzu sai su zo da baki ne ba za su ci mutum 100,000 ba ga wutar lantarki sun kunna in kuma sun yi amfani in generator su na gas ne sun zuba gas idan suna amfani da sola ne sun buga sun suna da solar su ana buƙatar maintenance sannan kuma akwai shekarun da za a yi za ta yi a canza wasu batirorin ko inverter ma ta buga ga ma'aikata da suke da shi yanzu koran ma'aikata suke halin da ake ciki ke ko masu kuɗin mu su fahimci ne ya kamata su yi wa al'umma kana iya zuwa ka ga al'umman mu wani abu al'umma na da buƙatar shi na lalura amma ba wanda yake tunani a game da shi na taɓa yin fira da wani ma'aikacin asibiti yake faɗa min ba ma musulmi ba ne shi ƙwararre ne abin da ya shafi shi shekaraki wato maganin da ake na motsawa mutane jikin da tawa suka kuma kuma mutum ya samu karaya dawo da shi ya dawo
kararsa
kuzarinsa to shi ƙwararre ne akan wannan fa kai head ne ma na unit yake ce mu kana kallo yanzu a garin mu nan na Zaria ba mu da wani waje da ake koyar da wannan abin ingantacce wasu injina na nuna masa da na gani a India na nuna masa na ce gashi yace bai taba ganin irin shi
kuma shi kwararre
ne shekarun shi 25 yana aiki ba karatun shi ba fa
cikin aiki ya fi shekarun shi
25 kwarai amma ya ce wallahi bai taba ganin su ba Allah yace to ka kaddara masu kuɗin mu za su sai wannan su sa sun taimaki al'umma kuma su ma za su samu riba shi wannan yin shi ake kodo shi
sosai ko to Allah ga tumalan a yanayin lokaci ya dabarin za mu saurara a nan in Allah ya kiyaye mu darasi na gaba sai mu tashi akan wannan gabata gudunmuwar masu wadata da masu abin hannu wajen sauƙaƙawa al'umma wannan yanayi da yake ciki insha Allah yan uwa masu albarka ku tara shiri na gaba a makon da zuwa kamar lokaci dan ci gaba da tattaunawa mai matukar fa'ida tare da malamin namu Malam Bashir Lawal Muhammad daga garin Zaria sallallahu alaihi wasallam ala Muhammadin wa ala alihi wasallam wassalamu alaikum warahmatullahi.